والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتكين صابا شرم منا فتوي رحمة إلني شيخ بلا كبر نكي قبات مقود وأن شري أهالي ينزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور شيخ محمد سانو أمر ريجيال ليمو babban malamin mu a tsangayar nazarin addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake nan Kano. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka, wato 0805782987, 0805782987. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyirahama@yahoo.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ya saukar da Alkur'ani domin ya zama littafin ƙarshe kuma ya zama kundin shiriya ga mutane da aljanu duka. Ubangiji ta'ala yana faɗa cikin littafin sa, yana cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Lalle wannan littafi, inna hadhal qur'an, lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam, yana shiryarwa ga hanyar da take mafi daidaito. Wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihat, kuma yana albishir ga mu'minai waɗanda suke ayyuka na ƙwarai cewa suna da wani gagarumin lada. Babu shakka alqur'ani karanta shi wato ba karaman ni'ima bace ga mutum, saboda zamantowarsa littafi na shiriya. Ba kowa ne zai karanta alqur'ani ya amfane shi ba, dole sai ya bi matakan da za su sa alqur'ani ya amfane shi. Idan kana so alqur'ani ya amfane ka yayin karanta shi, to ka tattara zuciyarka guri guda lokacin da kake karantawa, ko lokacin da ake karanta maka kana sauraro. Ka nutsu, ka bada hankalinka gaba daya, ka halarto da zuciyarka halartowa irin ta wanda yake sauraron maganar Allah, domin alqur'ani magana ce daga Allah bisa harshen manzo sallallahu alaihi wa sallama. Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki, inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Lalle cikin abin da ya gabata a cikin wannan sura, suratul Qaf, Allah ce ladhikra, akwai wa'azi, akwai abin tunatarwa, liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da zuciya, aw alqa as-sam'a wa huwa shahid, ko ya bada jin sa gaba daya, wa huwa shahid, kuma yana halarce da zuciyarsa. Wannan aya tana nuna cewa alqur'ani ba zai tasiri ba ga wato shi wanda yake sauraron sa sai an samu wato rukunai kamar haka. Na farko, an samu abin da zai haifar da tasirin, shine karatun alqur'ani. Sannan an samu wanda zai yi wa tasirin, shine mutumin da yake mumini. Sannan kuma an samu sharadin da za a sa a samu tasirin, wato shine ya kasance ya halarto da zuciyarsa, wato yana da rayayyar zuciya. Sannan kuma ya kasance babu wani abin da zai hana shi amfana da wannan alqur'ani a lokacin da yake sauraron sa, wato shine gafala ta zuciya. Za mu ga wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa, inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid, ta kunshi waɗannan rukunai gaba daya. Faɗar Allah ta'ala da yace inna fi zalika ladhikra, inna fi zalika din nan ishara ce zuwa ga abinda ita wannan sura ta Qaf ta kunsa har zuwa kan wannan ayar. Wato wannan shine abinda zai yi tasirin, abinda wannan sura ta kunsa na wa'azi da faɗakarwa. sannan Allah ta'ala ce liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da zuciya. Anan shine wanda zai, wato alqur'anin zai yi wa tasiri. Abinda ake nufi da zuciya anan ana nufin rayayyar zuciya wacce take fahimtar maganar Allah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, sai ce liyunzira man kana hayyan. Wato shi ba wani bane face alqur'ani ba ce, wato fadakarwa ce, kuma alqur'ani ne mai bayyanawa. Liyunzira man kana hayyan, domin ya gargadi wanda yake da rai. Wanda yake da rai ana nufin wanda yake da rayayyar zuciya. Sannan da Allah ya ce aw alqasama, ko ya ba da jinsa, wato ya ainihin tattara hankalinsa guri guda, ya zamana ya nutsu wajen sauraron abin da ake karanta masa, wanda wannan shine sharadi da zai sa maganar da yake sauraro ta yi masa tasiri, shine ya fuskantar da hankalinsa da jinsa gaba ɗaya ga abin da ake karanta masa. Sannan kuma Allah ce wa huwa shahid, alhalin yana halarce. Wato huwa shahid ana nufin shahidul qalb, wato zuciyarsa a halarce take lokacin da ake karanta alqur'ani, bai tafi yana ta tunanin wasu abubuwa ko yana ta sake-sake a cikin zuciyarsa ba. Yayin da mutum ya saurari alkaratun alqur'ani, zuciyarsa tana halarce, tunaninsa ya tattala shi guri guda, bai nuna gafala ba, bai nuna rabkanuwa ba, to babu shakka wannan shi alqur'ani zai wa tasiri. Wannan yana nuna cewa idan mutum yana saurari alqur'ani amma yana cike da waswasi da sake-sake a ransa, ko tunaninsa yana ya tafi wani kan wani abu daban, to wannan qur'anin ba zai masa tasiri ba. To idan aka samu karatun alqur'ani, aka samu zuciya rayayya wanda ita ce za ta saurari karatun qur'anin, aka samu kuma sharadi shine sauraro cikin nutsuwa, sannan kuma ba a samu zuciya ta shagala ba, to babu shakka anan ne za a amfana da abin da ake karanta wa mutum na alqur'ani. To wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid, ga wanda ya yake da, wato yake da rayayyar zuciya, ko ya ba da hankalinsa da tunaninsa da sauraronsa, sannan kuma yana halarce. A cikin mutane akwai wanda zuciyarsa a raye take, wato fitirarsa lafiya kalau take, babu abin da ya taba fitirarsa. To idan yayi tunani da zuciyarsa, ya tsaya yayi tunani da kwakwalwar da Allah ta'ala ya bashi, to zuciyarsa da tunaninsa da kwakwalwarsa za su nuna masa cewa alqur'ani gaskiya ne. Sannan zuciyarsa za ta tabbatar masa da abin da alqur'ani ya faɗa, na wato labarurruka na annabawa ko labarurrukan da suka shafi tashin alkiyama, cewa wannan duk gaskiya ne. Don haka qur'ani da ya zo ya samu zuciyarsa, daman cike take da haske na fitira, shi kuma alqur'ani haske ne, sai ya zama na haske akan haske, wato sai ya zama nurun ala nur, wato hasken alqur'ani ya zo ya samu hasken fitira da ke zuciyarsa, to cikin dan kankanin lokaci sai ya fahimci abinda Allah ta'ala ya faɗa din nan, ya gane shi ya kuma fahimce shi fahimta ta sosai. Shine abinda Allah ta'ala yake cewa yaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq, kuma waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi suna ganin abinda Allah ta'ala ya saukar maka, wato abinda ubangijin ka ya saukar maka shine gaskiya. To wannan shine abinda Allah ta'ala yayi ishara zuwa gare shi cikin suratul nur, ayat da ta yi magana akan Allahu nuru samawati wal ard, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سألت نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور شيني هسكي بس هسكي وتهسكي وهي قاكم هسكي فئرة وتلا في يرزوكيا وتشبت سامو صلابا. To duk sanda bawa ya kasance zuciyarsa lafiya kalau take, kuma ya halarto ta yayin karatun alqur'ani, to cikin dan kankanin lokaci zai fahimci karatun alqur'ani din. Idan ma kuma zuciyarsa ta kasance ba a cikin isti'dadin ta take ba, amma mutum ya tsaya yayi tintintini cikin abinda ya saurara, ya bada hankalinsa yayin da yake sauraro, to a wannan lokaci sai kaga ya samu iya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya, sai kaga hasken ya shiga zuciyarsa, kuma daga nan zuciyarsa sai ta samu hasken da da ba ta rasa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce au alqasama wa huwa shahid, saboda haka akwai wanda yake martabarsa martabar imani ce, akwai kuma wanda martabarsa martabar ihsani ce, kamar wanda zuciyarsa daman can ciki take da haske, sannan wani hasken yazo ya faru akan yazo ya karu, to wannan kaga martaba ce ta ihsani. Ko kuma wanda zuciyarsa bata cika da haske ba, amma kuma ya tsaya yayi tunani da kwakwalwa da Allah ta'ala ya bashi, da hankali da Allah ta'ala ya masa, ya gane cewa abinda ake gaya masa gaskiya ne, kaga ya samu martaba ta imani. To wannan shine abinda Ubangiji ta'ala ya nuna a cikin wannan aya, cewa duk wani wanda zai tsaya ya saurari karatu Al-Qur'ani cikin nutsuwa, ya miƙa tunaninsa da hankalinsa gaba ɗaya yayin da yake saurari Al-Qur'ani, ya tattaro hankalinsa guri guda cikin nutsuwa, to babu shakka wannan zai fahimci abinda Al-Qur'ani yake faɗa, zai kuma gane, zai kuma samu wa'azi da abinda Al-Qur'ani yake karantar da shi, kuma zai amfana da wannan. Sabanin wanda yake sauraron karatun Al-Qur'ani din cikin shagala da rabkanwa da rashin mai da hankali, to wannan ko an shekara karanta masa Al-Qur'ani, ba lalle Al-Qur'ani ya masa tasiri ba, ba lalle ya amfana da karatunsa ba. Shi yasa ake so duk mutanen da za su karanta Al-Qur'ani su karanta shi wato cikin nutsuwa da tunani da tadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha. Mun ce ba za su tsaya su yi tadabburi ba, wato su yi tintintini cikin Al-Qur'ani, da a ce daga wani yake ba Allah ba, to da an ga sabani, wato sassabawa da yawa a cikin sa. Wani guri yace ba za su yi tadabburin Al-Qur'ani ba, ko kuma a zukatansu a rufe suke, ba a bude suke ba, don haka Al-Qur'ani bai samu gurin shiga ba. Don haka Al-Qur'ani ana buƙatar mutum ya karanta shi tare da tadabburi da tintintini da fahimtar abin da yake karantawa, wannan zai sa Al-Qur'ani ya amfane shi duniya da lahira. Allah ta'ala ya sa mu dace.
Amin summa amin. A tambaya ta farko malam tana cewa menene hukuncin nafila a yayin hudubar sallar Juma'a?
A lokacin da ake yayin huduba, a lokacin da ake huduba ya halatta mutum ya shigo, ya shigo masallaci bai yi nafila ba, yayin nafila wato yin huduba ba ta hana mutum ya yi istihiyatul masjid, inda ya zo masallaci dima yana huduba ya tashi ya yi sallar nafila, amma abinda ake bukata ya takaita kai ya zata da tsawo, domin ana bukatar ya saurari abinda liman yake faɗa na huduba, wanda ya tabbata cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma hadisin Jabir Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci, idza dakhala ahadukum almasjid wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wa litazawwa fihima, idan ɗayan ku ya shigo masallaci ranar Juma'a liman yana huduba, to ya salla raka'a biyu ya takaita kuma waɗannan raka'o'in guda biyu. Haka irin wannan hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Akwai hadisin Sulaik al-Ghatfani, lokacin da ya shigo masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba, sai ya samu guri ya zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi ya ce kai sallaci raka'a biyu, ya ce a'a. Annabi ya ce tashi ka sallaci raka'a biyu. Wannan ya nuna kenan ko da liman yana huduba ba daidai bane mutum ya zo ya samu guri ya zauna. Shi yasa hadisin Jabir ya bayyana shi kaida ce. Can wani abu ne ya faru ga wani daga cikin sahabbai, hadisin Jabir kuma ka'ida ce idan ɗayan ku ya zo ranar Juma'a liman yana huduba, da haka ya shafi kowa da kowa da zai shigo masallaci liman yana huduba. Annabi ya ce falyusalli raka'atayn, ya sallaci raka'a biyu, wal yatazawwa fihima, amma ya takaita su, wato kada ya ja su da tsawo, domin ya samu tsaya ya samu sauraron karatun, ya samu sauraron hudubar liman. Wannan shine hukuncin abinda yake akwai. Cewar wasu daga cikin malamai, kamar wasu malamai a mazhabar Malikiyya da suke cewa makruhi ne, babu shakka wannan ya ci karo da wannan nasi sahihi tabbatacce da yake cikin wato sahihaini, don haka wannan magana ba za a aiki da ita ba. Na'am
na'am. sai tambayar da take cewa mallam idan janaba ta samu mutum da daddare lokacin azumi shin zai iya jinkirta wanka zuwa asuba?
Babu laifi, yana da cikin abin da ya halatta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayar gari da janaba a azumi, wato asuba ta kan riske shi a kira sallar asuba da janaba a cikin sa kuma ya tashi wanka, wannan babu komai.
Na'am. Sai tambaya ta gaba da take cewa shin mallam wai akwai wani hadisi da yace mutum ya sanya matarsa a cikin makiyansa na farko?
Ya za a ce ka sanya matarka a cikin makiyanka bayan Allah ta'ala shi yace ya halicci mana matan mu dan wato ya sanya soyayya da rahama. Amin ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ubangiji shi ya faɗi wannan, shi yana daga cikin ayoyinsa, ya halittar mana mata daga jinsinmu, sannan kuma ya sanya soyayya da rahama tsakaninmu. To kuma ana ce hadisi ya ce kamar da ita makiyarka, da za a yi a ce da soyayya kuma da kiyayya lokaci guda, ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazawwajul wadud wal walud fa inni mukasirun bikum al umma yawm al qiyama. Ku auri matar da take alwadud, wato wacce kuke so take son, wato wacce kake so take son ka. Wato Annabi ya ce ka auri wacce kake so kuma take son ka, shine alwadud, matar da take son mijinta. To kuma a ce ka rike ta makiya makiyarka ta farko, wannan Annabi bai faɗi wannan ba. Abinda alqur'ani ya faɗa, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum, ce daga cikin ƴaƴanku da wasu daga cikin matanku akwai makiya gare ku, ku guje su. Anan ba ana nufin duk matar, duk wata mata ba, ko duk wani da maki ne ga ubansa, ko duk wata mata makiya ce ga mijinta. A'a, sai akai min azwajikum, daga cikin matanku, wato matar da za ta hana mijinta biyayya ga Allah, da za ta shagaltar da mijinta, da za ta sa mijinta cikin saban Allah, wani babu shakka ta zama makiya gare shi, ta zama wato abokiyar adawarsa, matar da za ta jefa mijinta cikin saban Allah ta zama abokiyar adawarsa. A cikin sahih abin Jami'ut Tirmizi, hadisi ya tabbata da an tambaya Ibn Abbas game da wannan aya, yake cewa wasu ne daga cikin musulmi wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka suka zo za su yi hijira, sai matansu suka ce ba za su tafi, ba ku tafi ku bar mu ba. Suka zo za su yi hijira, ƴaƴansu suka ce ba za ku tafi ku bar mu ba. Wato matansu da ƴaƴansu suka hana su yi hijira. Sai daga baya da suka yi hijira suka zo suka samu tintini ga musulmi nan har sun yi ilimi, sun karanci abubuwa na addini da yawa da su ba su sani ba. To shine suka mai yunkuri, suka yi yunkurin su daddaki matan nasu cewa sun cuce su da suka hana su yi hijira tun wuri, da yanzu su ma sun yi ilimi kamar yadda ƴan uwansu suka yi ilimi waɗanda suka riga su yin hijira. To shine Allah ta'ala a lokacin ya saukar da ƙarshen aya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim, idan kuka yi afwa kuka kawar da kai kuka gafarta musu, to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai, wato ku yafe musu. To kaga anan ana nufin kenan mata ko ƴaƴa waɗanda za su hana mazajensu ko iyayensu su yi abin da Allah ta'ala yake so. Haka matar da za ta hana mijinta bin Allah zai rika saba Allah saboda ita, to wannan ta zama makiyarsa. Amma haka kawai matar da take saliha, mai kula da addininta, mai kokarin taimaka mijinta, ya za a ce makiyarsa ce, ko ya rike ta makiya ta farko, wannan ba gaskiya ba ne. Na'am.
Sai yin tambayar da take cewa mallam mutum ne ya tashi da safe bayan ya yi sallar asuba sai ya ga maniyyi a wandonsa, shin ya zai yi?
To sai ya yi wanka ya sake sallah, nan kenan ya yi mafarki, bai san ya yi ba, yanzu ne kuma yake tabbatarwa saboda ya ga alama, sai ya wanka ya sake sallah.
Na'am. shi kuma nan yace mallam na saki matata har sau uku amma iyaye na sun ce bata saku ba sun dawo da ita sun tilasta min zama da ita shin mallam dan Allah menene mafita
mafita shine ku rabu dan yanzu wannan zama da kuke yi zama ne na zina ba zama ne na shari'a ba iyayenka ba za su halatta maka abinda Allah ya haramta ba ubangiji ta Allah yace idan mutum ya saki matarsa wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ne mata saki na uku bata halatta gare shi ba har sai ta yi wani auren in ta yi wani auren ta fito sai ya shiga cikin manema ya nema in ba shi shikenan sai ya aura su koma su gaba da zama wannan shine abin da Allah fala tahillu lahu Allah ce ba za ta halatta gare shi ba to ya za iyayenka kuma su halatta maka sai bata saku ba ai shari'a ba ta su ba ce ta Allah ce naka kai anan bai halatta kai musu biyayya ba in kai musu biyayya anan kai ma ka saba wa Allah ba ka da hujjar cewa iyayenka ne domin ba a ce kai musu biyayya ba a cikin abin da ke saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wani mahaluki biyayya a saba wa mahalicci annabi ce innamat ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ta sani abin da shari'a ta zo da shi abinda shari'a ta zo da shi shine mutumin da yawa matarsa saki 1 2 3 to ta haramta gare shi har sai ta sake yin wani aure ta fito aure sahihi ta fito sannan ne za ta halatta gare shi saboda haka in har ka ci gaba da zama da ita haka to ka sani kuna cikin saban Allah kai da ita iyayenka su ma suna cikin saban Allah saboda sun sa ka kai abinda ke saban Allah ne sun umarce ka da saban Allah haka sai kai kokari kaga cewa kowa ya kama gabansa sannan ka tuba ita ma ta tuba game da abin da kuka yi a cikin wannan lokaci Allah ya kiyaye
na'am sai tambayar Abdul Malik kofan Nasarawa yace mallam shin akwai wani nasi da ya baiwa mace damar yin da'a ga mijin tafiya da mahaifanta
ko kowanne da bugiransa kowanne da abinda aka da da'a an umarce ta sai masa da'a ba za ta yi da'a ga mijinta ba wajen ta tutar da mahaifanta ko ta wulakanta su ko ta zurata su wato da mahaifi zai nemi ya yanke alakan wato matarsa da ubanta gaba daya ko ya hana ta yi masa biyayya cikin abinda ya halatta ta yi masa biyayya akai ba shi da wannan hurumi dan matsayi ne da Allah ta'ala ya ba uban haka nan shi ma uba bai da hurumi da zai haramtawa ko zai hana yarsa yiwa mijinta da'a cikin abin da aka umarce su yi masa da'a kowanne yana da haƙƙin sa kuma kowanne bai isa ya hana ɗayan su haƙƙi ba don haka maganar afifi ta rika bayanin cewa wane ne yafi wani ba shi da wata ma'ana wato a zo a ce biyayya ce ga miji take wajibi ko biyayya ga iyaye akwai haƙƙoƙin da suke kanta na mijinta iyaye ba su isa su kankare haƙƙi ɗaya daga cikin waɗannan haƙƙoƙin ba a matsayin su na iyaye su hana ta yadda da shi misali ko su hana ta sauraron maganarsa ko su ce ta fito daga gidanta duk sanda take so ko duk sanda suke bukata ba tare da izininsa ba wannan haƙƙin sa ne suke so su shiga ciki wanda ba su da wannan hurumin ko shi ko ita matar tana so ta tutata wa iyayenta suna buƙatar taimako ita kuma tana da halin taimaka musu yace ba za ta taimaka musu ba shi ma nan ba shi da wannan haƙƙin ubangiji ta Allah yace ta taimaka musu sai musu ihsani duk abin da yake ihsani ne za ta iya musu ba shi da haƙƙin ya hana ta don haka kowa yana da haƙƙin sa kuma kowa ba zai iya soki haƙƙin dan uwansa ba saboda haka babu wani ma'anar afifita wane ne yafi wani ce uba ne yafi haƙƙi ko miji ne yafi haƙƙi kowanne yana da girman haƙƙinsa a yayin da yake cikin wato cikin hurumunsa saboda haka wannan shi ne ba ya da wani amfanin fifita wannan ko akan wannan na'am
sai tambayar Sani Abdulhamid ya ce mallam a yi min bayani game da yadda ake yi wa jariri huduba
to huduba akwai hadisai da suka zo guda biyu wanda suke magana akan kiran sallah da kuma iqama a kunnan wanda aka haifa sabon kunnan sabon haihuwa jaririn da aka haifa a yi masa kiran sallah kunnan sa na dama a yi masa iqama kunnan sa na hagu sai dai magana ta malaman hadisi cewa dukkan hadisan guda biyu ba wanda ya inganta da hadisin kiran sallar da hadisin iqama din dukkanin su guda biyu ba su inganta ba to idan abu bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ba za a ce mustahabbi bane domin ka ce mustahabbi kamar kana cewa yuhibbuhullahu wa rasuluhu abun Allah yana so manzo Allah yana so to abu ka ce Allah yana so sai ka kawo inda ya tabbata cewa Allah yana son ayi wannan abu ko annabi yana so sai ka kawo inda tabbata cewa abin annabi ya ce yana son wannan in ba a samu tabbataccen abu ba to ya fita daga ba da'ira ta mustahabbi saboda haka babu maganar wata hudu ba abinda aka sani shine ana yi wa jariri addu'a ta yi da aka yi wa haihuwa za ka yi masa addu'a Allah ya albarkace shi da duk kalmomi masu kyau da ka san za ka roƙa masa Allah da su ubangiji Allah ya albarkace rayuwarsa kana da wannan damar babu kaidi a ciki shi yasa uwar Maryam alayhi salam ta Imran ta yi wa yarta addu'a bayan ta haife ta ta rab inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ta yi addu'a ce ya Allah na sa mata suna Maryam kuma ya Allah ina roƙonka ka tsare ta ka tsare zuriyarta daga shaytan da yake la'ananni ya nuna kenan in aka yi maka haihuwa kana yi wa da addu'a ka roki Allah ta'ala ya albarkace shi ya tsare shi daga sharrin shaytan kanan dukkan wani wanda ya sa an maka haihuwa kana yi masa addu'a Allah ya albarkace shi ya sanya shi mai albarka ne duk inda yake a rayuwarsa wannan kofar abu da take don haka babu maganar wata hudu ba amma akwai maganar addu'a da za ka yi masa na'am
sai tambayar Anas Na'ibawa yace malam menene hukuncin wanda ya kashe mutum da kuma wanda ya haukatar da mutum
to ya za a ce menene hukuncin wanda ya kashe mutum san cewa wanda shi kisa kashe rai ba bisa haƙƙi ba wannan duk addinai sun haramta wannan dukkan wani tsari ma na dan adam ya haramta wannan ba wani abu ne da wani bai fahimci haramcinsa ba kowa ya san haramcin kashe kai da kashe rai duk mutumin da zai kashe rai bisa ganganci da gangan ubangiji ta'ala yana cewa mayyitul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kashe rai na mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam jahannama ce sakamakonsa khalidan fiha kuma yana mai zama a cikinta dindindin ko ne zama ya dade a cikinta wala anahu Allah kuma ubangiji ya tsine masa ya la'ance shi ya nisanta da shi daga rahama kuma ya yi hushi da shi kuma ya tanadan masa azaba wacce take mai girma haka wanda ya kashe mumini dukkan waɗannan uqubobi da Allah ta'ala ya zayyana sun tabbata kansa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima uqubobi guda hudu manya ubangiji ya zana a cikin wannan aya cewa duk mutumin da ya kisan kai da gangan to ya ainihin cancanci wannan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida ke gaya mana bayan dan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam ya kashe dan uwansa ubangiji ta'ala ya gaya mana min ajli zalika katabna ala bani isra'il innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a saboda haka muka wajabta muka rubuta a cikin shari'a ta bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk ya kashe wata rai ba da wata rai ba, wato ya kashe wani ba dan wancan yayi kisa ba, an yi masa kisasi a haka kawai bisa zalunci, ka annama qatalan nasu jami'a, kamar ya kashe mutane ne da yawa, wato girman laifin sa kamar wanda ya kashe mutane ne domin ya bude kofar kisa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wani wanda zai yi kisa a cikin zurriyar Annabi Adam, to dan Annabi Adam na farko da ya kashe dan uwansa yana da kamasho a cikin wannan kisa, saboda shi ne farkon wanda ya fara bude wannan kofa, shi ya fara yin kisa da yace la aqtulannak, lalle zan kashe ka, qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, la in basatta yadaka li taqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka li aqtulak, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. شيء زي كشي شيء شيء توني إنك ميك أهننك ذاك كشي نيني بزن تقى هنونا إن شيء زن كشي كوا إنا سوك تفيد ليفنك دليفينا تليفن دكك يدشي دليفن كسانا دزاكي kaje ga ka hadu da Allah ta kuna min ashabin nar, ka zama cikin ɗan wuta. Wannan ko shine sakamakon azzalimai waɗanda za su yi kisa irin wannan kisa ba bisa haƙƙi ba, saboda haka wanda duk zai yi kisa ya shiga cikin wannan uquba, ɗan wuta ne in ba Ubangiji Ta'ala ya sa ya an yi masa kisasi ba ya karɓi tubansa. ذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. لنسى تقواتا مس يا كشه دان uwansa ya kashe shi, Allah ce wa ya gari cikin asararo, saboda wanda zai kisan kai abu shakka yana cikin wadanda suka dauko manyan laifuffuka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gobe alkiyama wanda aka kashe ba bisa gaskiya zai ci kwalon wanda ya kashe shi. يا رب يسأله لما قتلني تنبيش دمي يكشيني من أي مس يكشيني. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وراك وانه وانا أبني لدن أدم كون إلن أديني يكي بي يا سنجر من كسن كي وابني لواني واني وتشرأ تتشي هللني أي شبا وانا وانا أبني بالفطرة لن أدن يا سم باشر كيوم me yace na biyu ko ya haukatar da shi ko
na'am
ka haukatar da wani wanda yake mai hankali kai sanadiyar ya rasa hankalin sa, duk mutumin da ya haukatar da wani bayan laifi da ya dauka kuma zai ba da diya kamila, hankali diyar sa diya ce cikakkiya tun da ya sanadiyar wani ya rasa hankalin sa, to sai ya ba da diya kamila, kuma sannan yana daga cikin waɗanda suke masu laifi sai dai in Allah Ta'ala ya fi masa. To da ka ta kowace hanya, in ya bi hanyoyi irin na tsafe-tsafe ne ya yi sanadiyar ya rasa hankalin sa, to kaga anan ya hada laifi biyu, laifi ya yi abinda Allah ya haramta, abinda Allah ya kira kafirci shine tsafi, laifi na biyu kuma ainihin ya salwatarwa da mutum hankalinsa, saboda ya dauki manyan laifuka guda biyu kowanansu ba kankani bane, haka abu ne wanda yake kowa zai iya fahimtar cewa ba shi da kyau, sawa'un ya yi karatu ko bai yi karatu ba, na shi ne ake cewa minal ma'lum fi ddini bid darura, to ko ba ka yi karatu ba waɗannan abubuwan ba sai an gaya maka cewa abu ne wanda yake mara kyau ba, mugun abu ba sai an karantar da kai wannan ba, dukkan wani wanda yake da hankali ya san cewa abu ne mara kyau.
Na'am. Tambaya ta gaba take cewa malam ni budurwa ce, duk wanda ya zo guri na da nufin aure sai abin ya lalace, to mahaifiyata a binciken da nayi har ta fara tunanin tura ni gurin bokaye sai na kiyarda da hakan, dan Allah malam idan akwai wata addu'a ina buƙatar a gaya min domin na lazumce ta.
To babu shakka kin kyauta wa kanki, kin yi wa kanki gata da baki yadda kin yi abin da mahaifiyarki ta so ki ba, na zuwa gurin bokaye inda kin yi haka da kin halaka kuma ita ma ya kamata ki sanar da ita cewa wannan hanya ta zuwa gurin bokaye halaka ce ta duniya da lahira halaka ce ta duniya dukkan irin bukatun da kake ganin zaka samu ta hanyar boka to ka jira ka gani yadda al'amarin zai kasance daga ƙarshe ba zai yi kyau ba na ta wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda mai sihiri zai bullo to ba zai yi nasara ba ubangiji ta'ala ya faɗi wannan maji qala musa maji itum bihi as-sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin ce abinda kuka zo da shi dinnan tsafi ne kuma sai Allah ya lalata shi kuma babu inda Allah zai gyara aikin masu barna saboda haka duk abinda za a same shi ta hanyar sihiri ta hanyar bokaye ta hanyar bugun kasa ta hanyar menene matukar dai wata hanya ce da Allah ya haramta to ba zai yi kyau ba in ana ganin kamar wani dan lokaci an yi nasara to ka zura ido zaka ga yadda al'amarin zai kasance daga ƙarshe domin Ubangiji ne ya faɗa yace sai ya lalata kuma ba yadda za a iya gyara aikin mabarnata saboda ka kin kyauta wa kanki da baki je ba sannan abu na biyu ki sani abinda yake zabin Allah yafi zabin ki yafi zabin iyayenki baki san abinda Ubangiji ta'ala ya aje miki ko ya shirya miki ba ki maida al'amarin ki gare shi ki dangana gare shi ki roƙa a wajensa ki yi amfani da ibadar da kike yi musamman sallah wajen roƙon Allah salloli biyar ɗin nan da kike yi idan za ki yi addu'a ki roƙi Allah ta'ala ya baki miji na ƙwarai a cikin sallar ki a cikin sujjada musamman lokacin da kike sujjada Allahumma rzuqni zawjan salihan Allahumma rzuqni zawjan mubarakan ki roki Allah da irin waɗannan kalmomi a cikin sujjadarki Allahumma rzuqni zawjan salihan yuzakkiruni idha nasit wa yu'allimuni idha jahilt wa yunabbihuni idha ghafalt wa yakunu sababan li naili mardatika kalmomi waɗanda zaki iya amfani da su ki roki Ubangiji ta'ala in ma ba za ki iya yin wata doguwar addu'a ba ko da kalma biyu ce ki karɓa maimaitawa a cikin sujjadarki Allahumma rzuqni zawjan salihan Allahumma rzuqni zawjan salihan ko da iya wannan kalmar kawai za ki karɓa maimaitawa a cikin sujjadarki sujjada tana daga cikin guraren da Allah ta'ala ke karɓar addu'ar bawansa babu wani lokaci da bawa yafi kusa da Allah fiye da lokacin da ya aje goshinsa a ƙasa yana mai sujjada Nabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa yayin da yake cikin sujjada yace wa amma sujud fa aksiru min ad-du'a fa qamin an yustajaba lakum a cikin as-sujjada ku yawaita addu'a ya dace a ansa muku addu'ar ku in zaki iya wannan Allahumma rzuqni zawjan salihan Allahumma rzuqni zawjan salihan ki rika yin wannan addu'a cikin sujjada ko bayan an gama kin gama sallah idan ba za ki iya yi da larabci ba ya muke tsauri bayan kin gama sallah ko a cikin sallah din in za ki yi da larabci bayan sujjada akwai ƙarshen tahiyya bayan kin gama tahiyya nan ma kiya iya yin addu'ar kafin ki sallama domin a cikin sallah bawa yana ganawa ne da Ubangijinsa don haka a wannan lokacin kina magana ne da shi kamar yadda mutum yake ganawa da ɗan uwansa to haka a sallah kina ganawa ne da Ubangijinki al-musalli yunaji rabbahu idan ma zaki iya yi da larabcin ba a cikin sallah bayan kin yi sallama bayan kin yi sallama sai ki ɗaga hannu ki addu'a da yaran da kike magana da kike magana da shi ya Allah ka bani miji na gari ka bani miji mai tsoron Allah ka bani miji wanda zai kula da haƙƙina kula da haƙƙin ƴaƴanmu ki addu'a da kalmomi irin waɗannan Allah kai ka san abin da yake dace da ni, kai ka san bukatata sama da ni. Ya Ubangiji, ka biya mun bukatata, kai mun zabi na kware, ka bani wanda zai zama silar shiga aljannata. Ka fada cikin harshen Hausa ko cikin yaren da kike magana da shi, bayan kin yi sallama. Haka nan cikin dare za ki iya tashi ki raka'a biyu ki addu'a, ki roki Allah, musamman ma a thuluthul akhir min al-layl, thulusin dare na ƙarshe, a lokacin da Ubangiji Ta'ala yake cewa bayansa, waye zai roke ni in bashi, waye zai tambaye ni in bashi, waye zai nemi gafarata in gafarta mishi. A daidai wannan lokacin ki tashi ki raka'a biyu, ki tsaya ki daga hannunki sama ki ta addu'a, ki mararece gaban Ubangijinki. Haka ake son bawa lokacin da yake da bukata gurin Ubangijinsa, ya mararece shagwaggwabe, ya nuna gazawarsa da kasawarsa, ya nuna shi ba kowa bane bai isa ba, Ubangiji shine gatansa, shi zai yi masa, in bai yi masa ba duk duniya ba mai masa. Ya nuna wannan, ki nuna wa Allah wannan. In kika yi haka, Ubangiji Ta'ala mai sauraron addu'a ne, ki kokari ki gyara alaƙarki da shi. Idan akwai wasu abubuwa da kike yi wanda kika san baya so, ki daina. Ki kyautata alaƙarki da shi. Wanda ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji, Ubangiji ba zai tosarta wannan alaƙar ba. Allah Ta'ala ya baki miji na ƙwarai, ya baki miji na gari, miji mai tsoron Allah wanda zai kama hannunki zuwa ga gaskiya, wanda zai kula da haƙƙinki, kula da haƙƙin ƴaƴanki. Allah ya sa a dace.
Amin. Sai tambayar da take cewa, malam nazo sallar Juma'a sai alwalata ta kare, kuma saura raka'a ɗaya a gama kafin na yi alwalar, sai na yi taimama, shin hakan yayi?
Dan jam'i ko sallar Juma'a za ta kuɓuce maka, ba hujja ce ta kai taimama ba. Don haka idan ka samu raka'a ɗaya kuma alwalar ka ta kare, shikenan sai ka fita ka je ka saki alwala. In ka samu ko da zaman tahiyya ka samu, abinda Allah ya yi za ka samu a wannan sallar kenan, ka tashi ka yi sallar azhar, wato ka yi raka'a hudu kamar yadda kake sallar azhar. Kuma tunda dai har ka zo Juma'ar, kuma Allah Ta'ala ya ga zuciyarka, bi iznillahi ba zai haramta maka ladan wanda ya halarci Juma'a ba, amma ba taimama za ka yi ba. Na'am.
Na'am. Sai wannan kuma tambayar da ta fito daga Shu'aibu Abubakar, ya ce, malam menene ingancin hadisin karanta suratu Dukhan ranar Juma'a?
Hadisi ne zayifi. Tirmidhi ya rawaito shi, ta wanda ya karanta suratu Dukhan ranar Juma'a, a Ubangiji Ta'ala zai gafarta, zai gina masa gida aljanna, ko zai gafarta masa. Hadisi ne zayifi, Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya za'afa shi. Ya rawaito shi kuma shi yace zaifi ne, yana cikin sunan Tirmidhi, abwabut tafsir, hadisin Abu Huraira, man qara'a surata Hamim ad-Dukhan yawm al-jum'a ghufira lahu. A wata riwaya, a wani hadisin wanda shi kuma maudu'i ne na ƙarya ne ma, cewa mala'iku 70,000 za su rika nema masa gafara, shi wannan na ƙarya ne ma gaba ɗaya. Shi kuma wannan na biyu wanda kake tambaya, shi kuma hadisi ne dhaifi, wanda shi Tirmidhi shi karan kansa ya rawaito shi, kuma shi ya ce hadisi ne wanda bai inganta ba. Na'am.
Na'am. Wannan tambayar kuma ta ce, malam idan mutum ya riske liman a sallah wadda kuma ba a raka'ar farko ba, shin zai iya yin du'a'ul istiftah?
Raka'ar da ka riska ita ce ta farko a gurin ka aikai, saboda haka abinda kake yi a raka'a farko za ka yi, ko da a raka'a ƙarshe ka same shi, za ka yi du'a'ul istiftah, kai shi ta ce raka'a ka ta farko, shi yasa gini za ka yi akan abinda ka samu ba ramuwa ba. Wannan ita ce magana wadda ke sahihiya. Na'am.
Na'am. Wannan kuma ya ce, malam an ce ana amsar addu'ar mutum a yayin da liman ke hudu ba, kuma an ce an hana magana a lokacin, shin ya abin yake?
Ko ba a ce ka yi addu'a yayin da liman ke hudu ba, ba wani hadisi da yace karka addu'a liman yana hudu ba. Akwai hadisin da yake cewa sa'ar da ake karbar hadisin Abu Musa al-Ashari, sa'ar da ake karbar addu'a a cikin ta shine daga lokacin da liman ya hawo minbari har zuwa ƙari sallah. To anan ba yana nufin ana hudu ba kai ka shagalta da addu'a, kai an umarce kan ana hudu ba ka saurara ta yi liman ya zauna tsakanin huduba da huduba a nan kai addu'a bisa ruwayar Abu Musa al-Ashari wanda ta cikin Sahih Muslim, amma ba wai lokacin da liman yake cikin huduba ba, a lokacin da ake huduba so ake kai ka saurara. Amma inda a ce mutane addu'a za a umarce su da shi da ita yayin da ake huduba, kaga hudubar ta zama ta da amfani kenan, sai mutane su shagala kowa ya ta addu'arsa, liman ce yana ta huduba mutane kuma na ta addu'o'i. To wannan ba inda aka ce ai haka, saboda haka babu ma wani karo tsakanin waccan hadisi na cewa in ana hudu ba kai saurara, kai shiru ka saurara, babu wani cin karo da wannan maganar da kake domin babu ita ma asali. Na'am.
Wannan kuma yace menene hukuncin sallar wanda ya manta a raka'a ta nawa yake?
Sai ya gina, in ba shi da wani yakini sai ya gina mafi a bisa mafi karancin abin da yake zato, wato yana shakka ta biyu yake ko ta uku, to sai ya bar ta a ta biyu, ko yana shakka ta hudu ce ko ta uku ce, to sai ya bar ta a ta uku. In ya so in ya gama sai ya sujjada ba'di bayan ya yi sallama.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa kullu ibnu adama kataba hazzuhu min az-zina.
Na'am, hadisi ne sahihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani dan adam an rubuta masa kasansa na zina kuma zai riske shi babu makawa. Annabi ya ce idanuwa biyu suna zina, zinarsu shine kallo. Hannuwa biyu suna zina, zinarsu ita ce tabawa, shafawa da hannu. Kafafuwa suna zina, zinarsu ita ce tafiya inda ake abin. Sannan kuma wal farju yusaddiqu aw kadhibu. Sannan gaban mutum farjinsa shine zai gaskatar da abin ko kuma ya kareta abin. Saboda haka abinda hadisin yake nunawa cewa mutumin da zai kalli wasu matan da ba ko matar da ba tashi ba ajnabiyarsa kallo na sha'awa, ya mata kallo na sha'awa, to wannan wani yanki ne na zina. Ko ya taba ta da hannu, wani yanki ne na zina. Ko ya tafi inda ake zina ko da bai yi ba ya je gurin, shi wani yanki ne na zina. Sannan uwa uba a ce ya yi zina din, wanda shi yake gaskata abinda waɗancan abubuwa suka yi, waɗannan gabbai nashi suka yi. An kirawo shi zina ba wai ana nufin hukuncin sa ɗaya zina ba, ana nufin wanda ya taba mace shi ke na za a yi masa haddi ba na ya yi zina. A'a, taba mace laifi ne amma bai kai laifin wanda zai yi zina ya lalata da macen da take ba matarsa ba ajnabiyarsa. Wannan babu shakka abu ne sananne, ba daidai suke ba. Shi yasa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafka laifi, Nabi ya ce mai kai? Shi ya taɓa matar da ba ta shi ba. Nabi ya ce da kai muka yi sallah? Ya ce eh. To innal hasanatu yudhibnu as-sayyi'at, wanda suka yi ayyuka na kwarai bayan da sun yi laifi to su yana tafiyar da munanan ayyukansu. Mutumin da ya yi wannan abu cikin nadama da tashin hankali ya zo yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka akwai tuba a cikin zuciyarsa. Nadama da na sani akan abin da shi ya kawo shi ga rawanda, har ma yana cewa in akwai wani haddi ni ayi mun. Nabi ya ce a tunda kai sallah alhasanat yuzhibuna as-sayyi'at, kyawawan ayyuka na kankare munana. Don haka kaga da a ce zina ce kamar zina da aka sani, to da sai a ce to kana da aure ko baka da aure a dai masa haddi kamar yadda shari'a ta tanada. To amma saboda bai kai wannan ba, hadisin dai yana nuna cewa haramun ne mutum ya kalli matar da ba tashi ba kallo na sha'awa, ko ya taba matar da ba tashi ba tabawa da sha'awa, wannan haramun ne. Na'am.
Tambayar Ibrahim Tukur take cewa shin malam buɗe taro da addu'a ne ya halatta ko kuma rufewa da addu'a a sunna, kuma yaya sigar addu'ar take?
To abinda yake sunna ta ma'iki sallallahu alaihi wa sallam aka zo ya zo jawabi yakan karanta innal hamdalillah har zuwa ƙarshe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu har zuwa ƙarshen abin da ka san kake ji ana faɗa wannan annabi yana bude taron sa wato jawaban sa da wannan ba a sani ba a sunna cewa annabi sai zai taro ko za su yi wani abu sai ya nuna wani ya ce a bude mana da addu'a wannan wani abu ne da mu muke yi kawai amma ba inda aka samu wannan a sunna ce abinda aka samu shine bude jawabi da godewa Allah da yin tashahudi a bude jawabi da godewa Allah da yin tashahudi shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in an gama akwai hadisi na Abdullahi dan Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya zama majalisi da sahabbansa yakan yi wata addu'a yakan ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana azwa karshen addu'ar da ya a Tirmidhi da Nasa'i da surato hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya yayi wani majalisi ya gama bai roƙa wa sahabbansa wannan addu'ar ba saboda haka wannan zai zama asul wato wani dalili da yake nuna cewa ƙarshen taro kafin a watse ana iya addu'a Annabi yana yi wa sahabbai addu'a da wannan addu'ar da in an yi wannan addu'ar to babu shakka yafi zama an zo da sunna cikakkiya idan ba wannan addu'ar aka yi ba amma dai an yi addu'a wacce take ta shafi kowa da yake gurin babu laifi duba da wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufewa da addu'a ga ya faɗi addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da zama asli ne fi du'a ba'dal majlis sannan kuma akwai kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nan kafaratul majlis ce ko da mutum yayi wata kalmar da bata dace ba ko ya saurari abin da bai dace ba to wata kira wannan kalma ta zama masa kafara wannan ita ma ana faɗa amma fara taro a ce a bude da addu'a wannan ban san wani hadisi da yake goya ma wannan baya ba gaskiya
na'am sai yi tambayar Shu'aibu Bailey yace malam menene gaskiyar cewa idan ana bin mutum azumin Ramadan zai iya hada niyyarsa ta ramuwar da kuma ta sittu Shawwal maimakon yin kowanne daban
a wannan ba maganar malamai bace azumi yana daga cikin abin da ake ce ibada ce mudayyaka wace wajibi ne mudayyaka wato wajibi ne da a lokacin bai iya bayuwa kai sama da daya sai kai kwara daya din nan shi za ka yi haka ba ya dunkule abu bi a yi su a lokacin don haka ba za ka haɗa niyyar azumin farilla ba kuma sannan a daidai lokaci kuma azumin nafila sai dai kai farilla ko kai nafila ka yi farillan shi ma ya fi a wannan lokacin ana bin ka farilla to ka zo da farilla ya fi ka zo da nafila kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin hadisul kursi hadisin Abu Huraira da Bukhari ya rawaito وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه باب ابين دا باوانا زي كسانچيني دا شي وندا نفسو سما دا فريلا فريلا ايتاچي ابين دا الله يفسو باوا يكسانچي شي دا ايت ان اكو فريلا اكن كفاره ينتا سنن كاي نافلا هكا الله يفسو وزما لمن سن يدا كا اي ين نافلر كافن كاي فريلا اما دا ابين دا يفسو وين دا wannan nasi ya nuna shine kafara yin farilla din amma kace ka ba masu wannan ba zai yi ba kamar mutumin da zai ce zai je haji tashi da ta mahaifinsa lokaci guda a sai dai kai taka shekarar ka gama wata shekarar kuma sai ka zo kai wa mahaifinka amma ba za ka hada hajji guda biyu ba a lokaci guda wannan ba zai yiwu ba ko dawafi ka hada da niyya ɗaya kai dawafi biyu a dawafinka da dawafin mahaifinka sai dai in wani kake yi wa sai dai in ka gama kuma wani lokaci ka zo kai nashi shi ma wannan shi ne abinda shari'a ta zo da shi
To masu sauraro alhamdulillah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau sai dai kafin mu ƙarƙare shirin za mu ƙara maimaito muku lambar wayar da za a iya aiko mana da saƙonni kamar yadda aka saba wato 0805
takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu. Za kuma iya samun ma adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com. za kuma iya aiko mana da tambayoyin ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Dan haka a madadin Shehu Malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malamin mu a tsangayar nazarin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, da kuma Bashir Idris Ngogbon da ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah.
Wannan ina da tafiya
to
da ranar litinin
ranar
da Kigali
Kigali a Najeriya jego
a Kigali Rwanda
to ajabi
akwai dinya ta 6 December wallahi sai kan cewa kin ka dai.